Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17-25-60. Masu tsaron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya kuma ana iya samu akan Alpha Radio dake kuma su na kasar Ghana. Masu same mu a duniyar gizo ko suna iya samu mu kai tsaye akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aure assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jara ga manshirin da wannan hantsi. Ba labaran duniya za ku ji koken da masarautar Sulaja dake cikin jihar Niger ta yi tare da kuma za ku ji cewa jakadancin Amurka a Jamhuriyar Nijar ta shiryawa matasan da suka halarci taron matasa da aka saba yi shekara-shekara a nan Amurka wanda ake kira yali a takaice. Kana Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi. Sai kuma labarun da suka dauke hankulan jaridun nan Amurka tare da Nasir Ahmed Hausawa daga bisani mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika muna. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum mai saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran, Amurka za ta ƙara yawan kayan agajin da take baiwa ƙasashen Yemen da Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma Somalia saboda ta taimaka ma miliyoyin mutanen da ke fama da matsalar ƙarancin abinci da tashi-tashin hankula. Amurka za ta ba da ƙarin kayan agaji na dala miliyan 575 ga ƙasashen hudu a cewar babban jami'in hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID a takaice Mark Green ga babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Ta wannan ƙarin tallafin Amurka za ta samar da kayan abinci na gaggawa da magunguna da kuma abubuwan tabbatar da tsafta da muhalli na wucin gadi da kuma kariya ga al'ummomin da tashi-tashin hankula suka addabe su a cewar hukumar a wani bayani. Miliyoyin mutane na buƙatar taimako a waɗannan ƙasashe hudu sanadiyar matsalolin ɗan adam ya ƙirƙiro da kansa a cewar hukumar. Wannan ƙarin tallafin na baya-bayan nan zai sa adadin tallafin da Amurka za ta baiwa waɗannan ƙasashen hudu ya kai dala miliyan wato biliyan 2.5 tun daga farkon shekarar kuɗi ta 2017.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gagaba ƙarin takunkumi kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis saboda shirinta na nukiliya, inda a wannan karan aka auna wasu mutane da kuma kamfanonin da ke hulɗan kasuwanci da kan taimakawa gwamnatin jirarriyar gwamnatin da communist da kuɗin gudanar da harkoki da kuma sayan makamai. Shugaban na Amurka ya bayyana shirin nukiliya da makami mai linzami na Koriya ta Arewa da abin da ya kira mummunar barazana ga zaman lafiya da tsaro a duniya, kuma ya ce ba za mu lamunta da yadda suke sarrafa wannan mugunyar gwamnati ba da kuɗi ba. A lokaci guda kuma Trump ya ce babban bankin ƙasar China ya bayar da umarnin tsayar da duk wata harka da Koriya ta Arewa, ko da yake ba a samu tabbacin hakan nan ba daga China ba, wanda ɗaya abokiyar hurɗan kasuwancin Koriya ta Arewan ce kuma mai ƙarfafa tattalin arzikinta. Trump, wanda ya daɗe yana neman haɗin kan China kan wannan batu na daƙil wato makoman Koriya ta Arewa, ya jinjina ma China saboda wannan matakin da ta ɗauka.
Manyan kwamandojin sojin Amurka da na Rasha sun yi wata ganawa ta ba sabon ba ta fuska da fuska don tattaunawa kan ƙaruwar zaman ɗarɗar a tungar ISIS ta Deir ez-Zor da ke Siriya, a cewar mai magana da yawun sojojin gamayyar a jiya Alhamis. Kanar Ryan Dillon, kakakin rundunar gamayya ta yaƙi da ISIS bisa jagorancin Amurka, ya gaya manema labarai ta kafar bidiyon yanar intanet daga birnin Baghdad cewa an shafe sama da sa'a guda ana wannan tattaunawar tsakanin janar-janar ɗin ƙasashen biyu. Dillon ya ƙara da cewa manyan sojojin gamayyar da kuma na Rasha sun yi musayar taswirori da bayanan juna da kuma wuraren da sojojinsu suka ja daga. Rundunar sojojin gamayya ta jaddada cewa tana ƙoƙari ne ta kauce ma duk wani kuskuren da ka iya faruwa yayin yaƙi da ISIS a Siriya. sojojin Rasha na taimakama sojojin gwamnatin Siriya da ke fafutukar kwaci lardin Diyar El-Zur daga hannun ISIS, a yayin da kuma sojojin gamayyar ke ko kuma ke goyon bayan sojojin rajin tabbatar da demokradiyya a Siriya SDF a takaice, waɗanda su kuma ke kokarin fatattakar ƴan ta'addan daga wannan lardin mai arzikin mun fitar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Karshenta dai an gano cewa ashe babu wata yariya da ta bata a cikin guraguzan ginin makarantar nan da ta ruguje a birnin Mexico City na kasar Mexico, duk da rahoton da aka bada na cewa hakan ta faru a cewar wani babban jami'in sojan ruwa, sai dai kuma ana hasashen cewa mai yiwuwa akwai wani baligin mutum da har yanzu dake da rai a cikin guraguzan, inda yanzu haka ake gudanar da wani gagarumin aikin ceto tun bayan da babban girgizan kasar nan ta ranar Talata wata halaka mutane sama da 245 banda wasu 2000 da suka raunata. Mataimakin sakataren rundunar sojan ruwa Angel Enrique Samirinto ya ce an tabbatar da makoma dukkan ƴan makarantar, ko da yake alamomi na jini na nuna cewa mai yiwuwa har yanzu akwai wani mai rai a cikin wannan kuragusan. Ƙungiyoyin ayyukan ceto sun shiga aiki hurjanjan a yankin na tsakiyar Mexico don gano wani mai rai, inda a baya aka mai da hankali akan wata yariya mai suna Frida Sofia wadda aka ce an same ta a raye a ƙarƙashin ginin na makarantarsu da ya zube. Har yanzu danginta ba su bayyana ba, kuma jami'ai sun ce an kasa tabbatar da asalinta. Tun bayan da girgizan kasar mai ƙarfin maki 7.1 ma'aunin girgizan kasa ta auku, masu ayyukan ceto a makarantar sun zakulo garwaki 26 wanda daga cikinsu 21 yara ne. To, labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To, madalla labarin mu fara da koken da masarautar soja ta yi wa gwamnatin tarayya akan biyan wato jama'ar yankin haƙoƙinsu bayan karɓan filaye domin samar da binnin tarayya. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani.
Masarautar soja da ke cikin jihar Niger, Nigeria ta koka akan yadda ta ce gwamnatin tarayyar Nigeria ta kasa cika wasu alƙawullan da gwamnatin Najeriya ta yi na cewa za ta samar da ababen more rayuwa a sakamakon filayen ƙasar da aka ɗiba domin gina Abuja, fadar gwamnatin Najeriya. A wani taron manema labarai albarkacin cika shekaru 24 da sarkin Sulajan Malam Awal Ibrahim ya share akan gadon mulkin masarautar Sulajan, sarkin malaman Sulaja kuma dan majalisar dokokin jihar Niger Honorable Shaibu Liman Iya ya ce masarautar Sulajan fa na bukatar taimako matuka.
Gaskiya masarautar Sulaja tana bukatar taimako, amma gwamnatin tarayya tana ganin tayi wani abu, to gaskiya bai taka karaya karya ba.
Kana nihin ba wani abu da aka yi muku tun lokacin?
A yanda dai tsarin gwamnati da kuma rayuwa ke tafiya da ci gaba developmentally tsakani da Allah, me zaka gani a Suleja, masarautar Suleja gaba daya?
A wata hira da nayi da shi a ƴan kwanakin da suka gabata, mai martaba sarkin na Suleja Malam Awal Ibrahim ya ce sun dade suna hakuri akan wannan matsala.
Muyi hakuri baya baci, zamu ci gaba da hakuri, Allah kuwa ya taimake mu.
Ke bukata ranka ne
a biya mutane haƙinsu, arzikin da muke cikin ƙasa a biya mu. A yi mana alƙawura da yawa kamar yadda aka faɗa, Suleja yanzu bai kamata zama tunan take ba. A yanzu komai namu, Abuja su rigingimin su mu muhala. Saboda haka muna fata gwamnati Allah ya bata basira dauko wannan magana da sauri, kuma gwamnatin tarayya su taimaka mana. Muna hakuri don a zauna lafiya kasar nan.
A kwanakin baya dai gwamnatin jihar Niger ta kafa wani kwamiti da zai bi kadin abinda mutanen masarautar ta Suleja ke bukata. Ga abinda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ke cewa a lokacin kaddamar da wannan kwamiti.
A gaskiya akwai alkawura da aka yi da ba a cika ba dewa wanda ya shafi yawancin gwarawa na kasar Niger. Saboda haka kwamitin nan da na kafa za su duba reporting da shi consultant ya kawo mana da duk abubuwan da ya kamata ya zama na an ba mutanen Niger mu tabbata an ba su. Banda kuɗi, akwai alkawari da aka yi kamar na makarantu da hanyoyi da sauransu da aka yi duk ba a yi ba, so muna so mu tabbata yanzu mun matsa ma gwamnatin tarayya an yi su.
A ranar Juma'an nan dai za a gudanar da addu'o'i na musamman a masallatan Juma'a na Sulajan albarkacin cika shekaru 24 na mai martaba sarkin Sulajan Malam Awal Ibrahim wanda ya taba zama gwamnatin jihar Niger a lokacin mulkin farar hula na shugaban kasa Alhaji Shehu Shagari Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To madan laharin su dai a ci gaba da shakatawa da wannan faifan. To Allah ya ji Alhaji Musa dan Kwairo daga Niger yanzu sai ofishin jakar wato sai jamhuriyar Niger inda ofishin jakarancin Amurka a Niger din ta shirya wani taron musayar ra'ayi da matasan da suka zo na Amurka a karkashin shirin Yali da waɗanda suke fatan su ma zo domin jin irin alfanu da ke tattare da wannan taro da matasa. Ga su lamun bar mu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ofishin jakadancin Amurka a Yemen ne ya shirya wannan taro ga mambobin tawagar Yali mai kunshe da mambobi kimanin 10 da nufin ba jama'a damar sanin irin wainar da waɗannan matasa suka toya a yayin wannan haduwa ta daukan horo da karfafa cuɗanya tsakanin matasan Afirka da masana daga jami'o'in Amurka. Safiya Aminami kamar sauran abokanta ta ce ziyarar ta bana ta yi armashi.
University kinda na zamna ina karatu a ciki sunan shi Wagner College. Program kin namu akwai courses da yawa a ciki. Ana koya mana abubuwa da yawa kamar economics, civic leadership da sauransu. Kuma akwai inda muke tahiya muna ganin mutane, muna ganin tarihin America, yanda mutane suka yi abubuwan da suka yi ma al'umma su don America ta zama abin da ta zama yau.
Malam Saidu Sule dake cikin na farko-farko wajen cin moriyar tsarin na tsohon shugaban kasa Obama yayi ba da bayanan da ya ji daga mambobin tawagar ta yali 2017. Tsarin da yake ganin atake yake cusawa matasa son kasa da ƙara sanin ciwon kai.
Cikin harkar yali babban amfanin da kasar mu take samu shine mutane sun san amfanin su cikin kasa. Kasan akwai wani lokaci da dan kasa bai sha amfanin shi ba. Bai san menene amfanin shi ba. Bai san menene kaida da yake mata shi yayi aiki ta kan kasa. Kamar wannan tsohon president na Etazini Kennedy da yake kaka tambayi kasar ka mi za ta maka. Yo kai mi za ka maka kasar ka. To wanga lissahi cikin alhurman yali shine muke nan ga samu. Mutane da dama da suka san abinda yali yake nan ga yi. To yau kokarin da suke yi shine su zama mutane masu kawo amfani cikin kasarsu.
Niger na daga cikin kasashen da aka gano cewa suna da karancin wakilci a haduwar yali ta kowace shekara, dalili kenan da ministan bunƙasa masana'antu da kamfanonin matasa Ibrahim Isufi Sadu yayi kiran matasan kasar su dage don gwada sa'a ta yadda za a samu dumbin matasan da za su bakunci Amurka albarkacin yali Mandela na shekarar 2018.
Kasashe kamar Najeriya da suke kai mutane haddari, muna so Niger kuma in ba mu kai can ba mu samu ko mu kai matasa 50 da za su sa su tai su karanta su ga abun da ake yi can. Mun gani matasan mu da suka tai akwai wanda suka dewa cikin su sun bude kamfanin su alhamdulillah suna ci da kansu.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yara annanana haba yara manyan gobe, yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah.
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna tare da Dr. Bilkisu Usman Faruk ta babban asibitin gwamnati da ke birnin Tarayya Abuja. Dr. Bilkisu dai ta kamu da cutar shan inna a lokacin da take yarinya, amma kuma wannan bai hana ta cimma burinta ba a rayuwa. A makon da ya gabata, dakta ta yi mana bayani akan irin matsalolin da mata ke fuskanta a Najeriya, musamman ta fannin kiwon lafiya, wanda ya hada da mace-macen mata masu juna biyu. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ƙarashin wannan hirar, inda na tambayi dakta ko matsalolin mace-macen mata masu juna biyu da ake samu laifin hukumomi ne ko ko jama'a ma na taka tasu rawar. Sai ta ce,
dole a dalilin hukumomi saboda yawanci za ki ga asibitoci ba su wadata ba, a asibitocin ma kayan aiki ba su wadata ba, ba magunguna isassu, babu ma kwararru masu iya aiki ma isassu a asibitoci. To za ki ga in ma ka wuce wannan yake kana da ilimi ka san cewa ya kamata ka je asibiti, ka samu hanyar da za ka yi ka je asibiti, ka samu kuɗin da za ka je ka je asibiti. To in ka je asibiti ma ka ga wasu wani ba kayan aiki ba magunguna. To abubuwan da just kamar na ce da interrelated, in ka tsallake wannan za ka je nan ma ka samu problem. In kika lura duk komai ma akan gwamnati ne da hukuma za ta kare, saboda ne makarantun ma tukuna basu isa ba da za a ce mutane su je makaranta su yi abin nan. Ba tattalin arzikin kasa ya rubuce su ko ina akwai talauci, sannan kuma babu kayan aiki. To kin ga duk abubuwan inda gwamnati za ta tashi ta living up to responsibility, most of abubuwan nan ba za su dinga faruwa ba kamar yadda kasashen da suka ci gaba suke.
To dakta, dai na san cewa ki ba bangaren gwamnati kike ba sosai da sosai, ke likita ce. Kowace shekara ana warewa ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa kuɗaɗe masu yawa don gudanar da harkokinta a kasafin kuɗi kenan. Amma kuma duk da haka wasu wuraren kamar ma ba su san ana yi ba. Shin wai ina matsalar take ne?
Kuma ko da kasafin kuɗin ma, in kika ga kasafin kuɗin da yake zuwa harkar kiwon lafiya, it's far below wanda ya kamata ya dinga zuwa. by standard na su World Health Organization da su sauran
bisa ga matakin wato ka hukumar kiwon lafiya ta duniya kenan
yawa to kun ga abin da take yanke cewa ya kamata ko ni kasa ka tunda na body da zai je wurin kiwon lafiya ga su to mu namu ya sifadi sannan kuma
amma kuma wata sai akan bada fifiko a bangaren kiwon lafiya musamman
eh to shi na yin dambewa shi baya jin mai amma da haka ya kamata cardinal abubuwa da
muhimman abubuwa kenan
da gwamnati za ta iya concentrate na kai da ilimi da kiwon lafiya shi ne zai bunƙasa al'umma sannan kuma ai tunanin abin nan saboda in mutum bai da lafiya mutum bai da ilimi bayan da za a yi zama productive har
kasa amma ma zai iya zuwa makaranta ba tunda sai da lafiya za a iya komi
sai da lafiya za a iya komi ya salama hayya hayya salama in mata na zama kallabi tsakanin rawu da saloniyar mata ya salama hayya hayya salama in mata kin zama kallabi
to daga karshe dakta wani kira zaki ma mata baki daya da suke sauraron ki yan arewacin Najeriya ko yan Najeriya baki daya ko kuma ma yan Afirka gaba daya
yadda da zan yi ma mata shi ne dai kowa ya tashi ya nemi ilimi a je makaranta a yi karatu be empowered ko baka yi abin nan baka nemi sana'a ka nemi dogaro da kai dan da ba sai ka dogara akan wani ba ko sana'a cikin gida za ka nema za ka yi ka nemi sana'a kar a zauna a kashe zuciya a zauna a gida kawai a tashi a ta nemi ilimi da na boko da na addini duka sannan kuma a koyi sana'a inda za a samu dogaro da kai shine wanda nake da shi ma mata
ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen hira ta da dakta a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin a madadin ita babbar bakuwar tamu Dr. Bilkisu Usman Faruk da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin da ba da umarni ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to Maryam an gaishe ki yanzu mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun na Amurka ta da Nazir Ahmed Hausawa
Sharhin jaridun Amurka A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken wata ƴar jarida da ke aiki da kamfanin jaridar La Voz. Ta bayyana mutane sun yi ta kururuwa da ihu a yayin da girgizar ƙasa mai ƙarfi ta afku a birnin Mexico. Labarin ya ci gaba da cewa wata ƴar jarida mai suna Diana Garcia da ke daukar wa kamfanin jaridar La Voz rahoto wacce ake bugawa cikin harshen Spaniyanci a jamhuriyar Arizona ta ce ƙasa ta girgiza matuƙa yayin da mutane suka rika ihu. Har ila yau jaridar USA Today ta rawaito labari mai taken girgizar ƙasar Mexico ta kashe kimanin mutane fiye da 225 a inda aka gano wata ƴar yarinya a cikin baraguzan gini. Labarin ya ci gaba da cewa ƴan sanda da ma'aikatan kashe gobara da sauran mutane wasu sun yi amfani da hannuwansu wajen na burbushin gini sun gano wata yarinya da ranta a gargashin kasa da gini ya fadawa a wata makaranta inda aka samu mutuwar mutane da yawa sai kuma jaridar Washington Post jaridar ta rawaito labari mai taken a maganganun Trump da yayi a majalisar dinkin duniya wanda ya maida hankali akan karfin giyar mulki ya alamta shirinsa na cikin gida labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya jaddada aqidarsa ta kishin kasa da kuma karfin mulki a jawabinsa na farko da ya gabatar a majalisar dinkin duniya a ranar Talata wanda ya maida shi harsashin shirinsa na harkokin waje jawabin nasa barabaro a idan duniya yayi shi da kakkausan harshe wanda ya take duk yadda shirye-shiryensa da kuma yadda yake magana akan harkokin waje a caccakar da yayi wa makiyan Amurka musamman Koriya ta Arewa da Iran Trump yayi maganganu ne kamar yadda yake rubutu a Twitter sai kuma muleka jaridar Washington Times inda ta rawaito labari mai taken McConnell ya takura 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican da suka makale da su goyi bayan kokari na karshe don rushe shirin Obamacare. Labarin ya ci gaba cewa shugabannin jam'iyyar Republican sun sanar da cewa ƴan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican din za su kada ƙuri'ar mai gurbin shirin Obamacare. A sati mai zuwa, shugabannin za su yi fitar burtu ta karshe domin kashe dokar da aka kafa ta a shekarar 2010 kafin lokaci ya kare musu. Duk da dai har ya zuwa yanzu, ba su da yawan ƙuri'un da za su yi nasara. Sanarwar shugaban masu rinjaye a majalisar Mitch McConnell, dan jam'iyyar Republican mai wakiltar Kentucky, zai takura wasu da yawa daga cikin waɗanda suka make hannuwansu kan ko dai su zo a tafi tare ko kuma su yi wa 'yan jam'iyyar Republican masu tsatsauran ra'ayi bayanin dalilin da ya sa ba su cika alƙawarin da suka yi ba a yayin da suke yin kamfe.
To madallah, yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu saurare ku ga aiko muna.
Assalamu alaikum. Mai magana Garba Injiniya da ke. Don Allah ina kira ga matasan mu na Najeriya. Don Allah don Annabi su bar nuna wannan foton abubuwan da ya fara kudu maso gabashin Najeriya. Saboda nuna wannan wanda bai gani ba ma in ya gani din zai tada hankalin mutane. Don Allah don Annabi a dem a taimaka dina nuna wa mutane wannan abu.
Assalamu alaikum jiya America. Sunana Abubakar Bankulani daga tunan haka karamar hukumar Dankuwar Sabu jihar Kebbi Najeriya. Ina fatan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a taron majalisar ɗinkin duniya. Gaskiya mu yaba masa kuma ya nuna mana cewa shi dattijo ne kuma ya nuna mana cewa ƙasar Najeriya ita ce a zuciyarsa.
Assalamu alaikum, sunan Hausa, sunana Muhammad Awar Dukawa daga Zaria. A zan bayyana ra'ayi ne game da turka-turka da ita so game da haramci wa Najeriya cewa kungiya ta ta wata ake kira da IFOP har abin ya kawo waɗansu ɗan jayayya a waɗansu 'yan majalisu ko kuma shugaban majalisar dattawa yake cewa gwamnati ba ta da hurumin za ta ayyana wannan kungiya a cikin kotu kuma a ƙarshe kotun ta yi haka. To amma a tunani na a ra'ayi na in ce da aka ce ba ta da rijista a ƙasa har a ce wai sai an jira kotu ce za ta ayyana wannan kungiya da sunan ta'addanci. To ina ganin kamar ana ɗaurewa 'yan ta'addan gindini domin lauyansu ya fito ya faɗa cewa kungiyar ba a yi mata rijista a Najeriya ba, saboda haka wai gwamnati a nasu tunanin ba ta da hurumin da za ta aiwata wannan kungiya da sunan ta'addanci. To ai abin da suna sunan 'yan ta'adda ya kamata har lauyan ma da ya tsaya alaƙa da wannan kungiya a kama su.
Don nan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana a takaice tare da Ibrahim Kalmasi Garba. To a takaice, Amurka za ta ƙara yawan kayan agajin da take bayo ƙasashen Yemen da Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma Somalia saboda ta taimaka ma miliyoyin mutanen da ke fama da matsalar ƙarancin abinci da tashin hankula. Amurka za ta ba da kayan agajin na dala miliyan 575 ga ƙasashen hudu a cewar babban jami'in hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID Mark Green ga babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙaƙaba ƙarin takunkumi kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis saboda shirinta na nukiliya, inda wannan karan aka auna wasu mutane da kuma wasu kamfanonin da ke hulɗar kasuwanci da kan taimaka ma gwamnatin wacce bijiriya ce ta communist da kuma kuɗin gudanar da harkoki da na sayan makamai. Manyan kwamandojin sojojin Amurka da na Rasha sun yi wata ganawa ta bazata ta fuska da fuska don tattaunawa kan ƙaruwar zaman ɗarɗar a tungar ISIS da ke Dayar Elzur a Siriya, a cewar mai magana da yawun sojojin gamayya jiya Alhamis. Kanar Ryan Dillon, kakakin rundunar gamayya ta yaƙi da ISIS bisa jagorancin Amurka, ya gaya manema labarai ta kafar bidiyon yanar intanet daga birnin Bagadaza cewa an shafe sama da sa'a guda ana wannan tattaunawar tsakanin janar-janar ɗin ƙasashen biyu. Ƙarshenta dai an gano cewa ashe dai babu wata yarinya da ta ɓata a cikin baraguzan ginin makarantar nan da ta ruguje a birnin Mexico City a ƙasar Mexico.
To madalla,
a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima da lasar ku jiyo su abokan aikinmu da wani sabon shirin cikiku har da shirin duniyar Amurka da tare da Mahmud Lalo. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da Tiyana gabatarwa, sai Cuba Hiro Jodo ne da ya ba da umarni da injiniyanmu John Ellison, ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai an jima ku.